Matsalan karancin takardun kudin naira da ake fuskanta a yanzu biyo bayan samar da sabbin tsarin takaita yawo da tsabar kudi ya tilastawa da dama daga cikin ƴan kasuwa sayar da kayayyakin su a farashi mai rahusa don samun kudin da za su biya wa kansu bukatu na yau da kullum musamman kayan abinci. Wannan al'amari ba za a kira shi da faduwar farashi ba, sai dai wani kalubale na hucin gadi da haka muka ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Hassan Sardauna, ko wanda tasiri hakan ke da shi akan mutane.
Buhun masara da kike sayan 20,000 yanzu ya koma 12,000 idan kina da cash, eh ma sababbin kudi ne kasa da haka. Idan ko transfer ne wani tsoho ya ce lalacewar sa bai kai haka ba, dan ba hauka ya same shi ba, har yanzu ya san abin da yake ce yi, yaro ka biya kudi in baka wake. To kin ga idan har tsoho yana ganin wai ma transfer wayo ake so a yi mishi, to an samu matsala. Dole ne sai an ƙara ilmantar da al'umma domin su san ina aka kwana, ina aka tashi, ina kuma aka dosa, domin menene muhimmancin wannan kudaden.
Su kansu da lamarin ya shafa kai tsaye, wato ƴan kasuwa sun bayyana mana mabambantan ra'ayoyi akan wannan al'amari.
Sunana Alaram Marabi Isa. Ni kam ya shafe ni mutuka, saboda kamar ni aka min transfer, na je zan sai saniya Fulani ba karban transfer suke ba. To sanadiyan haka ga kuɗi a account ina ban iya siyan shanuwa, da na kan sai shanuwa 10, amma yanzu ko ɗaya ma ban iya siya. Saboda mutane kan zo ni in tausaya musu in ba su simun transfer, ni kuma in zo zan siya Fulani suke cash suke so ba sa karban transfer. To sanadiyan haka ya affecting in business ina, yanzu kina gani ma kaman ban da lafiya, na koma na yi week.
Sunana Balarabe Sako. Tumatiri da tattasai da albasa. Jamu abin da shafe mu anan shine kawai matsalar zaka je siyo kamar tumatiri haka irin su wannan, idan ka je siya su ba su karbi transfer ba. Za su ce ka ba su cash ne su. To kuma yawanci duwan da tula ma kudi transfer zai ma. To mun ne muke samu matsala da masu sayan kayaki na wajen mu.
Sunana Hannafi Zaidu. Eh wahalan kudi gaskiya akwai damuwoyi sosai domin Allah. Za ka ga wasu fasinja ba su zo hawo mota. Suna ji suna gani fiyo tsin suka je ba su san ruwa. Wani lokacin za ki ga abin ya bace sosai. Za su ce ma mu tafi in mun samu mai okada zamu karba a hannun shi. To kuma in ka je mai okada bai bara ba, kai za ka shiga damuwa. Dole muna ji muna gani, sai dai mu hakura ba za mu dauke su ba. Gaskiya kasuwancin mu ya ja baya sosai. Tunda kin ga dama mutum zai sau hudu zuwa zuba, amma yanzu zai karara kai sau biyu.
Shi kuwa Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arzikin kasa ne da yayi mana tsokaci akan tsarin da wannan batu yayi ga tattalin arzikin ƴan kasuwa da na kasa baki daya, da kuma hasashen abin da zai iya faruwa a nan gaba.
Wato wannan yanayi wato ya zamanto wani iri da mutane suka dauke shi a baibai. Gani suke cewa tunda farashin kaya yana fadi yanzu, wato ai aikin ma da aka ce za a yi na rage hawa-hawan farashi ya ci nasara. Ba haka bane, ba a rage farashin kaya da takura mai kaya da kwace jarinsa da cinye jarinsa. Wannan kayan ya kare, to shi manomin nan ba zai iya nomawa ba shekara mai zuwa domin ya cinye jarinsa. A maimakon ka sai mudin shinkafa naira 800, to idan manoma suka kasa noma abinci ya karanci, to karshen ta mutum ya sai mudin shinkafa naira 1,500. To kaga mun samu na kaso a maimakon muna ganin mun cuci masu noma da masu sai da kaya a wannan karan. So tattalin arziki baya tafiya akan wani baya jin daɗi. Mai saya na jin daɗi, mai sayarwa na jin daɗi, haka ake son tattalin arziki ya tafi. Wato
wannan dai shine karin farko cikin shekaru da dama da al'umma Najeriya ke tsintan kansu cikin tsaka mai wuya sakamakon canjin kudin naira, al'amarin da tuni masana masu ruwa da tsaki da ƴan kasuwa da kuma magidanta ke kira akai a sake lale kan batun domin ceto kasar daga halin matsi da take ciki a halin yanzu. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.